This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Amurka ta dora wasu mutane uku da kamfanonin hukumar tsakuma a sassan kasashen Farisa, wato Iran da hadaddiyar dolar Larabawa da kasar Turkiya. Majalisar Dokokin Amurka na fafutukar ganin ta yi nasarar samun karin kuɗi dala biliyan 60 a matsayin wani agajin gaggawa domin tallafawa kasar Ukraine. Shugaba Patrice Talon na kasar Benin ya yi kira ga sauran shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS da su sauya shawara game da takunkuman da aka zarga wa jamhuriyar Niger.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji fashin baki daga bakin injiniya Mustapha Bello, tsohon ministan cinikayya na Najeriya, a game da yarjejeniyoyin da Najeriya da Birtaniya suka rattabawa hannu a yayin ziyarar da ministan kasuwancin Birtaniya Kemi Badenoch ta kai Najeriya. Sannan za ku ji cewa gamayyar ɗarikun addinin Krista sun buƙaci hukumomi su ƙara ɗaukar matakan tsaro a sassan jihar Filato da ke fama da rikice-rikice, ta yadda 'yan gudun hijirar yankin za su samu damar komawa gidajensu.
Muna roƙo Allah ya sayar da wannan masifa da bala'i. In Allah ya sayar, za mu koma ƙauyuka mu. Domin gaskiya zaman nan kam ba ta daɗi muke ji ba. Muna shan sanyi, muna tunani ya za mu yi mu fara mu mayar da gidajenmu da an kona. Ni ban sani ba.
Ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar kenan. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kamar yadda muka saba a duk ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba, Amurka ta dora wasu mutane uku da kamfanoni hudu takunkumai a sassan kasashen Farisa, wato Iran da hadaddiyar dolar Larabawa da Turkiya, bisa dalilin zargin su da taimakawa ga fitar da kayayyaki da sayan fasahohi daga kamfanonin Amurka zuwa kasar ta Iran da babban bankin kasar. Ofishin Baitul Mali mai kula da kadarorin da ke ketare ya ce gungun masu gudanar da sayayyar suna fitar da fasahohin Amurka domin amfani da su a babban bankin kasar, lamarin da ya karan tsaye ga takunkuman da Amurkan ta dora. Wasu daga cikin kayayyakin da babban bankin na Iran ke bukata kayayyaki ne da aka kasafta a matsayin kayayyakin yada labarai na tsaro da ke da muhimmanci ga tsaron kasa da kula da ayyukan ta'addanci na sashen cinikayya, cewar Baitul Mali. A yayin da Majalisar Dokokin Amurka ke fafutukar ganin ta yi nasarar samun karin kuɗi dala biliyan 60 a matsayin wani agajin gaggawa na tallafawa Ukraine, wasu 'yan majalisar a Amurka da wani muhimmin bangare na kawayen kasashe na hararar ganin an samu wani kaso mafi tsoka wanda ya fi haka daga kadarorin babban bankin Rasha da ake rike da su a wasu cibiyoyin kuɗi na kasashen yammaci. A 'yan makonnin nan an rika samun karuwar azakami da kokarin ganin an kwace kudade da aka rike na dindindin da aka kiyasta yawan su kimanin dala biliyan 300 domin yin amfani da su wajen taimakawa Ukraine da sake gina garuruwanta da gine-ginanta da mamayar Rasha ta lalata. A Washington, gwamnatin Biden na nuna alamun goyon baya ga kokarin da majalisa ke yi na samar da sauƙaƙiyar hanyar kaiwa ga kwaci kudaden Rasha da aka kiyasta sun kai dala biliyan 50 zuwa 60 da ke rike a cibiyoyin kuɗin Amurka. Shugaba Patrice Talon na kasar Benin ya yi amayya lashe game da takunkuman da kungiyar ECOWAS kusa da yawo ta kakabawa jamhuriyar Niger, inda a yanzu ya bayyana cewa a shirye yake ya kira sauran shugabannin kasashen na ECOWAS da su canza ra'ayinsu game da takunkuman da aka zarga wa Niger, Mali da Burkina Faso domin maido da salama tsakanin al'ummomin na ECOWAS. Wannan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan jawabin da shugaban mulkin sojin na Niger, Abdulrahman Tiani, ya yi ta kafar rediyo da talabijin ɗin ƙasar da ya ɗauki hankalin jama'a, inda ya bayyana dalilan da suka sa Niger ɗin, Mali da Burkina Faso suka yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS.
Analysis kin da zan yi ma wata magana tashi beauty ko ya zamanto yanzu kai ya fara gane gaskiya akan wannan abin wato ba Niger kadai ba zai sahuwa ko ku IUS kadai ya shahi duk gudan kasashen dake hudda da wadan kasashe uku ba zai tabarbara arzikin su na kowane fanni sannan na biyu muna ita kuma wani salo ne na wadancan makiya na su biyu su karkata mai akalan magana shi to da wanga Abu saboda mu dan bashi goyen baya yalle mu bude mai frontier insa da mata manuha ma wannan hanya kuma su yi tunda mun shi labari cewa har yanzu akwai sojojin Faransa a Benin to in ya zama to ya tabbata akwai sojojin Faransa a Benin kuma bai koro wannan sojoji ba ya zo shina zancan a tausaya ko a dage waɗannan sanction mu sai mu ce hanya ta ake nema ta samun wani dama
an gaida Haruna Mamman Bako ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC
to madalla Kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Bayan kammala ziyarar kwanaki uku a Najeriya, ministar kasuwanci da saka jari ta Burtaniya, Kemi Badenoch, da takwarar aikinta ta Najeriya, Doris Anite Uzoka, sun rattaba hannu akan yarjejeniyar kawancan bunƙasa cinikayya da saka jari. Injiniya Mustafa Bello, tsohon ministan cinikayya da saka jari a Najeriya, Ya yi sharhi akan yarjeniyoyin da aka rattabawa hannu a hirarsa da Umar Faruk Musa wakilin muryar Amurka a Abuja.
Sanin kowa ne ita kanta gwamnatin Ingila kwana-kwanan nan shi Prime Minister suna gajeren abubuwa guda biyar da yake waɗanda suke za su yi amfani da su don farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar su. To ɗaya daga ciki shine zai su bi hanyoyin da ya kamata su inganta dangantakar ita ƙasar Ingila da ƙasashen da suke ko da cikin Commonwealth ko kuma sabanin haka don su san yadda za a samu kafa da za a buɗo yadda za a dinga samun kuɗaɗen shiga waɗanda yake za su taimaka wa ita ƙasar Ingila ta inganta halin rayuwar al'ummarta da gina ayyukan raya ƙasa. To ta haka nake ganin cewa ita kanta yanzu gwamnatin Ingila ta ga da bukata ta bi ƙasashe waɗanda suke ta su fahimtar da hasashe ba shakka nan gaba waɗannan ƙasashen da tattalin arzikin su zai bunƙasa zai haɓaka. To idan suka soma tun yanzu a lokacin da abubuwa suka gyaru su ne za su ci gajiyar wannan. Shine dalilin da nake gani yasa suka buko wannan ƙasa a yanzu suka zo a samu a sanya hannu a wannan yarjejeniya da za ta ba da dama na yin abubuwa kusan guda bakwai da naga an zayyana a cikin wannan kundi da aka sanya wa hannu tsakanin ministocin guda biyu na Ingila da Najeriya.
Menene wannan abubuwa guda bakwai kuma ta ina zai taimaki Najeriya?
Na farko tukunna akwai tuntuɓar juna da ya kamata a dinga yi a kowane shekara wanda yake tsakanin ƴan kasuwar Najeriya da ƴan kasuwar Ingila wanda zai ba da kafa da dama yadda yake za a fahimci da ya bukatu ɗan kasuwar Najeriya da ya bukatu ɗan kasuwar ƙasar Ingila. Akwai kuma za a jibi wato sashin technology da ya shafi wato kimiyyar nan ta yanar gizo kenan wanda ake kira information technology. Akwai sashi na abinda suka shafi fuskar shari'a wato aiki na lauyoyi da kuma sashi na hada-hada kuɗi wanda yake a yanzu nan akwai kamfanoni da dama ƙanana wanda ake kiransu fintech a turanci a nan ƙasar da suke sun yi fice irin su OP irin su money point da makamantansu suna ganin akwai dama da za ta ba su shigo ciki su ma su shiga cikin wannan hada-hada da ake sannan da sauran dai makamantansu suka shafi abin da yake zai amfani kasar Ingila da kuma zai amfani kasar Najeriya.
To amma na ga lauyoyi a Najeriya kungiyar lauyoyi ta kasar tana cewar ba a tuntuɓe ta ba don haka ba za ta goyi bayan baiwa lauyoyin kasar Ingila shigowa Najeriya su yi sana'ar aikin lauyoyi ba ko?
To suna da hujja su koka akan wannan amma ban yi tsammani ba saboda ita kanta wato takardar da aka saiwa hannu a ciki akwai inda suka ce ai babu tilas babu abinda aka ce tilas ne dole kowanne daga cikin kasashen nan su yi saboda ka an sun hango cewa ana so amfani da wannan dama ne a shigo da lauyoyi daga kasashen Ingila su zo su yi sana'ar lauya a nan kasan suna kuma ganin ba zai amfane su ba ko zai musu banna wallahi alhamdu suna iya aika takarda ga ita wato minista ta cinikayya su nuna abubuwan da suka hango wanda yake zai musu aibu na san da an so ma zama za a kawo wannan a ce to a cire wannan abu daga ciki ko ko a'a an yadda su zo amma su zauna da ita wannan kungiya ta lauyoyi ta Najeriya a amince da wuraren da za su koda suna ana bukatan su suna iya shigowa a kan su suna da kwarewa a wannan wanda yake babu shi a wannan kasan ina ganin suna da wannan hujja su yi haka saboda haka ba wai abu bane wanda yake gaskiya a zahiri ya kamata ya dame su don takardan ko wannan yarjejeniyar da aka sanya wa hannu kaman wato irin mun amince ne mu dubi yin kaza in bai yiwu ba mu bar shi in zai yiwu mu yi shi ina ganin abin da ke cikin aikace.
A gaida Umar Faruk Musa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Tare-tare jirgin mara matuƙi da na makami mai linzami da 'yan hutu ke kai wa jiragen da ke bi ta kan kogin Bahar Maliya ya haifar da tunanin samar da wata gada ta ƙasa da manyan motocin dukan kaya za su riƙa bi daga kogin Fasha zuwa sassan Saudi Arabia, Jordan zuwa Isra'ila da Masar. Aikin wanda har ya fara kankama da gwamnan manyan motocin dukan kaya ke shiga tashar ruwan Haifa da ke Isra'ila a duk rana. Ana kallon shi a matsayin riba ta farko na yarjejeniyar zaman lafiya da maido da kyakkyawar hulɗa da aka cimmawa tsakanin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ilan. To sai dai duk da haka Saudi Arabia bata ce ufan ba a fili game da shirin, wanda ƙarƙashin shi kayan da za a riƙa ɗauka da ratsawa ta hamadar da ke daular Saudiyan ba za a yi mishi kallon mai wata alaƙa da Isra'ilan ba. Batun ginin gada da ta ƙasa tuni har ya haifar da cece kuce a yankin, inda a makon jiya ya haifar da zanga-zanga a Jordan da yadda waɗansu suka riƙa bayyana ɓacin ransu game da yadda Isra'ilan ke yaƙar Hamas a Gaza. A ranar Laraban nan ne Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sake shan alwashin kai madakarun Hamas hari a birnin Rafah da ke kudancin Gaza, bayan janye Isra'ilan daga tattaunawar tsagaita wuta da aka gudanar a birnin Al-Qahira, saboda ya ce Hamas ɗin bata sauya zaƙewarta ba a buƙatun da ta gabatar na neman kawo ƙarshen yaƙin. Shugaban na Isra'ila da ya bai ba da haske ba a kan koyaushe yake shirin ba dakarun Isra'ilan izini na kai harin a birnin Rafah. Ya ce amma za a ba dubban ɗaruruwan farar hula da suka yi dandazo a yankin da ke kusa da iyaka da ƙasar Masar damar tattara nasiya nasu da ficewa daga wurin ba tare da ya faɗi inda yake son su nufa ba. Halin da ake ciki dai Netanyahu yana fama da matsin lamba daga shugabannin ƙasashen duniya da kar ya kai wannan hari zuwa birnin Rafah, amma ya bugi kirji da saƙon da ya tura ta kafar sadarwar Telegram cewa za su ci gaba da faɗa har sai sun ci nasara, da ya ce hakan zai haɗa da wani gagarumin farmaki a Rafah bayan sun iza ƙiyar farar hula daga yankin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Gamayyar ɗarikon addinin Krista sun buƙaci hukumomi su samar da tsaro a wuraren da rikici ya shafa a sassan ƙauyukan jihar Filato a Najeriya, don ba waɗanda ke gudun hijira damar sake komawa garuruwansu da gidajensu, duba da yadda sansanonin suka cika maƙil da jama'a. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban gamayyar ɗarikun na Krista a jihar Filato kuma shugaban ɗarikar Ekwa, Reverend Stephen Panya Baba, wanda ya jagoranci dukkan ɗarikun zuwa kaiwa tallafi wa 'yan gudun hijira da hare-haren 'yan bindiga ya raba su da mahallansu a ƙaramar hukumar Bakos a jihar Filato, ya bayyana takaicinsa kan yadda jama'a fiye da 10,000 ke murƙusu zuwa sansani guda fiye da wata ɗaya saboda rashin tsaro ya hana su komawa ƙauyukansu.
Muna ci gaba da yin karmu da yin magana da gwamnati domin su gan an gyara wuraren da an halaka gidaje domin ku iya koma garurukanku da gidajenku. Za mu ci gaba da yin magana da masu biya cikin Najeriya da kuma a kasashen waje, mu gan yadda za a kawo gudumawa, kuma in mun tsaya cikin bangaskiyarmu Ubangiji Allah zai ji addu'o'inmu kuma zai ba mu nasara.
Sansanin na cikin garin Bokos na ɗauke da mutane fiye da 19,000, banda wasu sauran sansanoni 12 a wurare daban-daban a ƙaramar hukumar ta Bokos. Wasu mata da nazanta da su sun shaida mun cewa babbar matsalar su ita ce su samu abinci, su kuma samu tsaro don komawa ƙauyukansu su yi noma.
Siona Joshua daga Yalwanono. Muna roko Allah ya sayar da wannan masifa da bala'i. In Allah ya sayar, za mu koma ƙauyukanmu, domin gaskiya zaman nan kam ba ta dadi muke ji ba. Muna shan sanyi, muna tunanin ya za mu yi mu fara mu mayar da gidajenmu da an kona. Ni ban sani ba. Allah dai ya taimake mu.
Ni ce mai suna Deborah Elijah daga Gambon Barman Garwot. Gaskiya muna bukatar taimako a can a kauye inda muka bar gidajen mu. An mun yi asaran rayuka da gidaje, an koko ne mana gidaje. Kamar ni ma ban san zan yi rai ba da wanda yawa mutanen kauyukan mu. In na haɗu da wannan a ce mun kina nan ai an ce an sasa da ki an kwashe miki yara an sa miki a kirji. Da yadan Allah da ikon Allah har nasira na haihura nan ɗaya ga watan ɗaya na samu tagwaye.
A nan camp ɗin kika yau?
A nan camp ɗin ne.
Shugaban kungiyar mata Crystal Region Khan a jihar Plateau, Madam Sarah Dalut, ta gargaɗi matan da suka samu kansu a sansanin gudun hijiran ne kansu kare mutuncinsu.
Ku dogara ga Ubangiji, ku rike mutuncinku na mata. Mun san ba son ku bane mazajenku su tafi an bar miki ƴaƴa. Ki dogara ga Ubangiji, za ki rike ƴaƴan nan gobe Allah zai share miki hawaye. Wanda bin maza a waje.
Shi ma shugaban kungiyar Khan reshen karamar hukumar Bokkos, Reverend Stephen Asugum, ya ce 'yan gudun hijiran suna bukatar kayan gine-gine don sake gina mahallansu.
Ko gwamnati za su yi hanzari su kama na building material da sauri-sauri mu iya koma, kuma mu za mu je mu yi gina gidaje da su rushe sai su jinka. Domin bari wayannan kauyuka hasari ne a gare mu sosai. But issue of security, ku taimake mu. Muna bukata mobile police. Isu sun shigo za mu samu salama a cikin wannan kasar.
Bayanai dai na nuni da cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da gina barikin soji a yankin bar na karamar hukumar Bokkos don tabbatar da tsaro a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka dauka hoiba. Ku jama'a tambaya ni keda.
Kayan abinci yayi tsada. Yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano 3,600 da 500. Buhu 60,000 tamu ta Najeriya, wanda Buhari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya za ta yi sako.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga mai sauraron sashen Hausa ko kuma bibiya al'amuran yau da kullun da suka shafi Najeriya, ba zai rasa jin rahotanni ko bayanai ko kuma fashin baki akan tsaka mai wuya da al'ummar kasar suka shiga ba a fannin tsadar rayuwa da kuma matsalar tsaro. Ta haka shirin domin iyali zai fara haska fitila akan wannan lamari bayan shimfiɗa da wannan rahoto na musamman.
Sunana Ismail Hassan. Da farayin ganin muka zo akan sai mana 1,300. To yanzu an ce 1,600 zan zare ba. Da Allah sai ina iya san kwano 10, kwano 7, kwano 5, yanzu na zo kwano 1 ma wani lokacin gagara ta yi.
Gaskiya abubuwan sun yi yawa. Kayan abinci yayi tsada. Yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano 3,600 da 500. Buhu 60,000 tamu ta Najeriya, wanda Buhari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya za ta yi sako. Gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa, tunda mutane yanzu wallahi wasu da kyarma suke cin abinci sau ɗaya. Ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa.
Kina dai wannan yanayi ya haifar da cece kuce a tsakanin 'yan kasar, yayin da wasu ke zargin matsakaita da manyan 'yan kasuwa da laifin ɗaga farashin cimaka. Wasu kuwa na ganin gwamnati ce ba ta ɗauki matakan da suka dace ba domin warware wannan matsala. To amma Malam Mustapha Ibrahim, wani karamin ɗan kasuwa a kasuwar Sabon Garin Kano, na cewa
gaskiya mu a inda muke siyowa domin Allah, mu ma idan mun siyo da sauki muna siyowa da sauki. Tunda abinda muke siya naira 41,000 a yanzu ya koma 58,000, haka kuwa ai sauki sai dai mu nome shi ga Allah.
Wannan yanayi dai ya tilastawa wasu 'yan Najeriya gudanar da zanga-zanga a jihohin Niger da Sokoto da Kogi da kuma Kano domin nuna damuwarsu da kuma ankarar da gwamnatin kasar kan bukatar daukar matakan da suka dace kuma cikin gaggawa. A jihar Kano, hukumar yaki da rashawa da karbar korafin jama'a ta jihar ce ta kai farmaki wasu daga cikin wuraren da 'yan kasuwa ke ajiyar kayayyakin su na abinci a kasuwannin Singa da Dawanau, biyo bayan zargin cewa 'yan kasuwar na ɓoye kayayyakin masarufi da na abinci. Barista Muhi Magajirimin Gado shine shugaban hukumar.
Inda misali al'umma suna hakuri ana yin holding kamar na ginifi gurin ana ɓoye kaya, wasu suna cin riba. To an zo gabar da ba za a iya hakuri ba saboda mutane ba masu da kuɗin da za su sayi kayan. To ita kuma gwamnati ba za mu zira ido ba, yanzu haka mun kafa committee wanda sun kawo mutane, an buɗe WhatsApp group, ina ganin duk abin da ke faruwa yanzu a Singa. Yanzu nan naga sun saka mana farashi, mun gani, muna kuma interfacing da su mutanen da suke wannan abu. So sai haka yanzu muna da mun dauki matakai ta yanda koma abu zai faru kafin ma ya faru mun sani. Sannan kuma ba mu kasa agwaiwa ba akan maganar kokarin bin diddigin gurin da ake koyawa, because mun tabbatar da cewa koya kaya shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala ne. Idan muka yi kokari muka jawo shinkafar da ake ajiyewa wanda ake gurzata aka dawo da ita, to shi ma tashin goron zabin da shinkafar take zai ragu.
Sai dai shugaban 'yan kasuwar Singa ta kayayyakin masarufi Alhaji Ibrahim Musa na banki na cewa,
ina ba su shawara tsakani da Allah, duk abin da ya kamata su yi na wajen su haɗa kai na wajen a samu daidaiton farashi, kuma a nuna musu cewa wannan abin da ake yi na cewa mutane har ya fita yanzu duniya ta ji cewa 'yan kasuwa suna ɓoye kaya, kuma ya tabbata gaskiya ne. Sannan kuma wasu daga cikin 'yan kasuwar mu da suka tsorata sun fara fito da kayan kuma suna ragewa.
To amma a nasu bangaren 'yan kasuwar hatsi ta Dawanau sun ce rumbunan aje kayayyakin abincin da jami'an hukumar rashawa ta Kano suka garkame a kasuwar su ba mallakar 'yan kasuwar bane. Alhaji Muntaka Isa shine shugaban kungiyar.
Tsakani da Allah, wannan yanayi da man yana cikin abubuwan da muka fara tattauna da shi, magan da za mu haɗa gwiwa da su mu ga ta yaya za mu saukar da kayan abincin. Daman mu kayayyakin mu na siyarwa ne, inda ka ga wani waje da yake cikin kasuwar Dawanau ko kuma a cikin kewayen da ake ciki kayan ba a taɓa zuwa neman abu a wajen ba. A rasa shi kuma shi yawan shigo kaya shi yake kawo sauƙin kaya, rashin shigowar kaya shi yake tashin kaya.
Tuni dai masu sharhi ke alakanta wannan yanayi na tsada da kuma ƙarancin abinci a Najeriya da dalilai daban-daban. Comrade Idris Ibrahim Unguwar Gini ɗan gwagwarmaya ne kuma manomi a jihar Kano.
Mu da muke manoma, mu da muke harkar noma, mu da muke shige da fitan kayan amfanin gona, mun san babu kayan gona. Kasuwar da zaka je ka tadda buhun dawa 50,000 yanzu ka je da kyar kake samu buhu 30-40.
Amma kuma ba 'yan kasuwar ne suka yi hodin ba.
Ba 'yan kasuwa bane, damuna ce gaba ɗaya ƙasar bata zo da ruwa ba. Mu nan arewa musamman ka dauko daga exit Zaria ka to har Maiduguri, in ka zo dawa ake yi da gero da riɗi. Dawa bata kai ba. Farin wake bai kai ba. Waken suya bai kai ba, masara ce ba ta kai a wani gurare, shinkafa ba ta kai ba. Yanzu ga tsadan mai, manoma da yawa ba za su iya noman shinkafar rani ba. Ina hota albasa na rantse ma da Allah na shafa miliyan 1,500,000 yanzu.
Man fetur
na bar ruwa wallahi. Kuma zuwan tinkarin shinkafa da ƴan ruwa ce ita da wannan man fetur din, kuma in sai dai ta nawa.
Dangane da haka, Dr. Gazali Ado masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe wanda ke koda wannan fanni a makarantar nazarin gudanarwa da lamarin tattalin arziki ta Kano ke cewa,
dole kasar nan haɓa ƙarfafawa 'yan Najeriya musamman 'yan kasuwa a gyara noma. Idan aka gyara noma, kayan noma na Najeriya irin su zogon rodo, irin su riɗi, irin su waken soya, idan za a haɓaka nomansu a yi su kayayyaki ne da su citta nan da za a dinga fitar da su, dalar tana shigowa. Shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne, ta shigowarta da kuma buƙatarta. Shigowar dala ta hanya ɗaya ce, ta mai ne. To yanzu saboda bashin da muka ɗauka, kuɗin man fetur ɗin mu kashi wajen 80 da wani abu cikin 100 idan an siyar biyan bashi ake yi. Kaga dalar da take shigowa Najeriya ne ta ƙaranci. Dama idan ƙasa ta cika shigo da kayayyakin ƙasashen waje, idan ƙasa tattalin arzikinta ba shi da ƙarfi da zai kasance kamfaninnika suna tasiri suna sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi, to dole na waje za su shigo su dinga shigowa da shi. Kaya da yawa da ake amfani da su kashi wajen 70 ko 80 cikin 100 kayayyaki ne na kasashen waje, su kuma in an siyo su da dala ake siyo su, su suke ci mana kuɗi.
Baya ga tsadar canjin kuɗin dala, galibin masana da masu sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya na ra'ayin cewa shirye tallafi daga albarkatun man kasar shine tushen shiga cikin wannan yanayi da 'yan Najeriya suka yi. Sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da kimiyyar siyasa da dabarun mulki a Jami'ar Bayero Kano ya ce akwai matakan gaggawa da ya kamata gwamnati ta dauka.
Idan aka yi maza aka yi ƙarin albashi, na farko duk waɗanda suke yin albashi ne za su samu sauki na nan take. A mataki na biyu, da sun samu sauki za su tafi kasuwa. Dan haka 'yan kasuwa za su samu ƙarin ciniki, da su ma kuma za su sake kafiya nemo kayayyaki. Sai haka abin zai ta kewayawa hakika mafi yawan al'umma sun samu sauki. Haka kuma in ka buɗe bodan nan, 'yan kasuwar da suke shige da fice tsakanin boda da sun samu sassauci, nan da nan abin zai sauka ga leburorin da suke yin wannan aikin da dukkan wani wanda yake cin abinci ta wannan hanyar. To amma ana zaune dinkin, ba a buɗe bodar ba, ba a kawo kayan abincin ba, ba a ƙarin albashin ba.
Ko da yake shugaba Tinubu ya sha nana ta cewa yana sane da halin da 'yan Najeriya ke ciki game da matsin rayuwa, kuma gwamnatin sana ma ɗaukar matakan da suka dace domin gyara lamura, amma la'akari da koke-koken da ke fitowa daga bakunan 'yan ƙasa ya sanya mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya miƙa wani saƙo na musamman ga shugaban ta hannun mai ɗakin sa Sanata Remi Tinubu lokacin da ta ziyarci sarkin a fadarsa a ranar Litinin ɗin da ta gabata.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman mafita kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga wakilin Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa ga nasarar shirin, da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinta na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, wato karfe 3 agogon Ghana. Don jin yadda gogaggun 'yan jarida za su yi tankaɗe da rairaya kan muhimman al'amuran da ke faruwa a Najeriya, Niger, Kamaru da Ghana. A sabon shirinmu na dandalin 'yan jarida, kada a sha'afa, ranar Lahadi a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Laraba, Amurka ta dora wasu mutane uku da kamfanoni hudu takunkumi a sassan kasashen Farisa, wato Iran, da haɗaɗɗen doron Laraba da Turkiyya, bisa dalilin zarginsu da taimakawa ga fitar da kayayyaki da sayan fasahohi daga kamfanonin Amurka zuwa ƙasar Iran da babban bankin ƙasar. Ofishin Baitul Mali mai kula da kadarorin da ke ƙetare ya ce gungun masu gudanar da sayayyar suna fitar da fasahohin Amurka domin amfani da su a babban bankin ƙasar, lamarin da yi karan tsaye ga takunkumin da Amurkan ta dora. A yayin da Majalisar Dokokin Amurka ke fafutukar ganin ta yi nasarar samun ƙarin kuɗi dala biliyan 60 a matsayin wani agajin gaggawa ga tallafawa Ukraine, wasu 'yan Majalisar Amurkan da wani muhimmin ɓangare na ƙawayen ƙasashe na hararar ganin an samu wani kaso da ya fi haka daga kadarorin babban bankin Rasha da ake riƙe da su a cibiyoyin kuɗi na ƙasashen yammaci. A 'yan makonnin nan ne aka riƙa samun ƙaruwar azaƙami da ƙoƙarin an samu ƙwace kuɗaɗen da aka riƙe dindindin da aka ƙesa yawan su kimanin dala biliyan 300 domin yin amfani da su wajen taimakawa Ukraine ɗin ta sake gina garuruwanta da kuma sauran gine-ginenta da mamayar Rashin ta lalata. Shugaba Patrice Talon na ƙasar Benin ya yi amai ya lashe game da takunkumin da ƙungiyar sai dai yawo ko ECOWAS ta kaka bawa jamhuriyar Niger, inda a yanzu ya ce a shirye yake da ya kira sauran shugabannin ƙasashen ta ECOWAS.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, za ku sake jin maimaicin wannan shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.